sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum da fata an wuni lafiya. Har yanzu dai baba ya ku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Talata 18 ga watan Oktoba shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa ƴan bandiga sun hallaka mutane uku a garin Yalum dake karamar hukumar wasai a jihar Plateau Nigeria, ciki har da basarakin gargajiya na yankin. Za ku kuma ji rahoto akan wani taron bitar gwamnati da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake jagoranta domin duban nasarorin da gwamnatinsa ta ciyo. Kamar kowanne daren ranar Talata, yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan matsayin sarakunan gargajiya a kundin tsarin mulkin Najeriya wanda Mustapha Nasiru Batsari ya hada mana. Muna kuma dauke da labaran wasanni daga Jamhuriyar Niger. To amma kafin nan ga muryar da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Dakaran Rasha sun kai har-hare ta sama kan garuruwan Ukraine da yawa a yau Talata, ciki har da cibiyoyin samar da makamashi. Kai Rayla Taymashenko, mataimakin shugaban ayyukan fadar shugaba Volodymyr Zelensky, ya ce har-hare uku sun shafi wata cibiyar samar da wutar lantarki a birnin Kyiv. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya ce an samu rahoton fashe-fashe a arewacin babban birnin kasar inda suka shafi wata muhimmiyar cibiya. Hare-hare na sama guda biyu sun lalata wata cibiyar makamashi a birnin Dnipro, a cewar Taymashenko. Magajin garin Jitomir ya ce hari ta sama da aka kai a birnin ya janyo katsewar hanyoyin lantarki da ruwa. Sama da kungiyoyin kare haƙƙoƙin bil'adama 40 ne suka yi kira ga hukumar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta kira taron gaggawa domin tattaunawa kan yadda gwamnatin Iran ke murƙushe masu zanga-zanga. Sanarwar da aka fadda a jiya Litinin ta bayyana damuwa akan yadda Jamhuriyar ta Musulunci ke amfani da ƙarfi wajen daƙile zanga-zangar da ake yi a faɗin ƙasar saboda mai da martani akan mutuwar Masa Amini, ƴar shekara 22. Amini ta rasu ne a watan da ya gabata yayin da take tsare a hannun jami'an 'yan sandan da'a a birnin Tehran saboda bata sanya hijabi yadda ya kamata ba. Kungiyoyin kare haƙƙoƙin bil'adama sun ce hujjoji sun nuna yadda jami'an tsaro ke harba harsashi akan masu zanga-zangar da waɗanda ke wurin, ciki har da ƙananan yara. Sanarwar ta kuma ce sama da mutane 200 ne aka kashe a lokacin zanga-zangar, ciki har da yara aƙalla 23, yayin da aka kama masu zanga-zanga, 'yan gwagwarmaya, 'yan jarida da ɗalibai fiye da 1,000 ba bisa ƙa'ida ba. Ba a san makomar wata shahararriyar 'yar wasan guje-gujen ƙasar Iran ba a yau Talata, bayan da ta fafata a gasar hawan tsauni ta ƙasa da ƙasa da ake yi a Koriya ta Kudu ba tare da sanya hijabi ba, kamar yadda gwamnatin ƙasar ta umarta. Elnaz Rakabi ta ja hankalin kafafen yaɗa labaran ƙasashen duniya bayan da ta shiga gasar cin kofin ƙasa da ƙasa da ake kira IFSC ta nahiyar Asiya da ake yi a birnin Seoul, inda ta daura gashin kanta maimakon sanya hijabi. Matakin nata ya ja hankali ne musamman duba da zanga-zangar da mata ke ci gaba da yi a duk faɗin Iran biyo bayan mutuwar Masa Amini. Rakabi, ƴar shekara 23, ita ce shahararriyar 'yar hawan tsauni a matakin ƙoli ta Iran bisa ga hukumar IFSC. A gasar da ake yi a birnin Seoul ta kai matakin ƙarshe inda ta zo na hudu. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta faɗi cewa Iran na saba ƙudurin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ta hanyar kaiwa Rasha jiragen saman yaƙi marasa matuƙi. Mataimakin mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Vedant Patel ya faɗawa manema labarai cewa ƙasashen Faransa da Birtaniya, abokan hulɗar Amurka, sun fito fili sun bayyana cewa ba Rasha waɗannan jiragen yaƙin na UAV da Iran ta yi ya sabawa ƙudurin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 2231, kuma wannan wani abu ne da muka amince da shi. Kwamitin sulhun ya amince da ƙudurin ne a shekarar 2015, inda ya tsara yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta taƙaita shirin nukiliyar Iran don a sassauta mata takunkumin da aka sanya mata. A cikin ƴan makonnin nan, Ukraine ta sha bada rahoton hare-haren da Russia ke kaiwa kan garuruwanta ta hanyar amfani da jirage marasa matuki na Iran da ake kira Shahed 136. Iran dai ta musanta ba Russia jiragen nata. Gwamnatin ƙasar Australia ta ƴan jam'iyyar Labour ta soye wani mataki da gwamnatin masu ra'ayin mazan jiya ta shuɗe ta ɗauka na amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Ministar harkokin wajen ƙasar Penny Wong ta sanar da matakin ne a yau Talata a Canberra. Tana mai cewa kamata ya Isra'ila da al'ummar Palestine su ne za su yanke shawarar matsayin babban birnin ƙasar ta hanyar tattaunawa. Wong ta ce ƙasar Australia za ta kasance abokiyar hulɗar Isra'ila a koda yaushe, amma ƙasar ta ba za ta goyi bayan matakin da zai kawo cikas a damar warware rikicin Isra'ila da Palestine ba da ke hangen kafa ƙasar Palestine a gefen Isra'ila. Tsohon Prime Minister Australia Scott Morrison mai ra'ayin mazan jiya ya amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila a watan Disamba na shekarar 2018, amma ya bar ofishin jakadancin ƙasar a Tel Aviv. Wong ta ce matakin da Morrison ya yanke wani yunkuri ne na neman cin zaɓe na 'yan majalisar dokoki a wani yanki na birnin Sydney da galibinsa Yahudawa ne. Matakin Morrison na zuwa ne shekara ɗaya bayan da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Matakin Morrison ɗin ya haifar da cece-kuce tsakanin Australia da makwabciyarta wato ƙasar Indonesia, ƙasar da tafi yawan al'ummar musulmi a duniya.
Labaran duniya ke da aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma Dalla, ga duka alamu dai ƴan bindiga na ci gaba da tafka ɗanyen ayyukansu a wasu yankunan jihar Plateau Najeriya, lamarin da ke sanadin asarar rayuka da dukiyoyin jama'a. Rahotanni da ke fitowa a garin Yalum da ke karamar hukumar wasai a jihar Filato na nuna cewa an kashe basarakin yankin a wani hari da 'yan bandiga suka kai a ƙauyen. Ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta aiko mana.
'Yan bindiga sun hallaka basaraken garin Yalum a karamar hukumar wasai a jihar Filato tare da wasu mutane biyu. A daren jiya Litinin ne 'yan bindiga da ba a tantance su ba suka fada garin Yalum suka hallaka mutane suka yi garkuwa da wasu mata suka kuma jikkata wasu mutanen. Wani mazaunin yankin da ya buƙaci in saka ya sunansa saboda tsaro ya ce yankin nasu ya zama dagar yaƙi.
Jiya dai misalin karfe 9 da yan wasu mintuna
na dare,
wato 'yan ta'adda sun je garin Yalum inda suka kashe sarkin garin. Ya hada da wani malami da ake ce masa Malam Ibrahim da wani kuma wani matashi. Suka yi kuma garkuwa da mutane uku wanda ya hada da mata guda biyu, sannan kuma suka raunata mutane guda uku. A yanzu haka maganan da nake fada miki a yau ma, bayan hukumomi sun bi su tun a jiya da daddaren hari zuwa yanzu suna na adaji suna fafatawa da su garin kamfani. Yanzu haka maganan da nake fada miki ba zuba da jimawa ba, sun yi huta-huta ba kaɗan ba, wanda lamarin ya kai ga har da jikata wasu jami'an tsaro guda biyu. Gaskiya abubuwan sun ta'azzara ba kaɗan kaɗan ba, don yanzu haka gabas da yamma kudu da arewa ko ta ina su ne, suna wasu suna fita da shanukai, waɗansu kuma suna tafiya a 'yancinsu. Sannan ɗalibin lokuta idan mutane idan hukumomi suka zo suka shiga kamar ta kudu, to waɗansu sai su ɓuya kamar ta gefen arewa, sai su zo su yi su kashe hukuma ko kuma su jikata mana mutanen da suke kai kawo na sufurin mana abubuwan da muke samu muke sawa. Gaskiya tsakani da Allah muna cikin garari, muna cikin matsala sosai na tashin hankalin barazanar abubuwan da muke amfani da shi na more rayuwa.
Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Filato DSP Alfred Alabo ya tabbatar da aukuwar harin, sai dai ya ce har lokacin da nake magana da shi bai samu cikakken bayanai daga DPO yankin ba.
They are in the bush now trying to fish out. I've been calling them, their number is not going through.
Yace DPO yankin da duk wani da ya kamata in samu bayani daga gare su sun shiga daji kuma lambar wayar su ba ta shiga.
But it is true, it is known, everybody know already that something happened in that place, but I have to respond with accurate facts so that I will not mislead people.
DSP Alabo yace gaskiya ne kowa ya san cewa wani abu ya faru a wurin, amma sai na samu sahihan bayanai don kar in bada bayanan da ba na gaskiya ba. Dazukan da ke kananan hukumomin wasai da kanamdai kusan za a iya cewa ƴan ta'adda sun mamaye su, inda al'umomin ƙauyukan yankin ke neman ɗauki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na jagorantar taron bita na gwamnatinsa wanda ya kunshi ministoci da shugabannin tsaro da kuma kusoshin gwamnatin kasar tare da amsar bakoncin tsohon shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta domin nazari akan nasarorin gwamnatin da sabbin tsari da za a gabatar kafin cikar wa'adin mulkinsa. Daga Abuja, wakilin Umar Faruk Musa ya tattauna da wasu masu sharhi a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Ko shakka babu gwamnati Muhammadu Buhari ta cima wani buri a bangaren hanyoyi, musamman wannan babbar da ta yi akan kogin Niger. Wannan ba karamin galaba ta samu babban hanyoyi, gara ce wata kilo 1.9 tsawonta kenan, amma dai tasirinta ba kaɗan ba ne. To amma babban abin takaici shi ne babbar hanyar nan da ta haɗa babban birnin tarayya na Abuja da garin Kano wanda ta ratsa ta Kaduna. Wannan hanya har yanzu ba a haɗa ta ba, kuma kwangilar farko da aka bayar an ba da ita akan naira miliyan 155,000. Aka yi ta ɗaga kwangilar, yanzu zancen da ake kwangilar ta kai naira miliyan 797,000. To wannan ko shakka babu ina ga kana cikin ko hanyar da ta fi kowace tsada a nan nahiyar Afirka, saboda ƙididdiga ta nuna cewa kowane kilo ɗaya na wannan hanyar wadda tsawonta bai wuce kilomita 375, an gina wannan kilo ɗaya, an gyara ba ma an gina ba, saboda sabo shimfiɗa aka yaka, kowane kilo da ya kama wajen naira miliyan 2,000 da wani abu aka. Shugaban Muhammadu Buhari ya zo kan gadon mulki na shugaban ƙasar Najeriya bisa abubuwa guda biyu muhimmai: gyara tattalin arziki, tabbatar da tsaro, da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. Amma in ka duba gaba ɗaya wannan al'amari, za ka ga da sauran birna aka ba, musamman ɓangaren tsaro akwai zarge-zarge masu ɗimbin yawa kan cewa kuɗin da ake dunguzawa sojoji, wato ba ƙaramin kuɗi ba ne, kuma masu harsashe suna ganin cewa wannan kuɗin ya wuce ribar da aka samu akan wannan galaba da aka samu musamman a yankin arewa maso gabas na Najeriya.
Malam Mamun Sale kenan, mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya, a tattauna da ne da shi a Abuja. Malam Awwal Musa Rafsanjani shine shugaban kungiyar nan ta Transparency International wadda ke fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Ya kuma min tsokaci don ganin abin da ya fahimta da wannan ikirari da shugaba Muhammadu Buhari ya yi na cewar ya yi rawar gani a ayyukan da yawa 'yan Najeriya sama da shekaru 7 da aka zaɓe shi.
Ina ga gaskiya ba a yi adalci ba a wannan tunani da a wannan maganganun da aka yi, kuma ya dace ma shugaban ƙasa ya janye wannan magana, saboda za ta jawo masa baƙin jini ga al'umma, jirin yadda tsaro ya lallace, tattalin arziki ya lallace, darajar naira ta lallace, rashin aikin yi babu shi, ilimi yara an hana su ci gaba da makaranta, kawai sai yajin aiki ake yi saboda an ki kula da ilimi, an ki kula da arewa da shugabannin.
Amma abin ban mamaki shi ne shi ya bayyana yawan hanyoyin da ya gina wanda a tarihin Najeriya ba a yi irinsu ba, sannan kuma ya yi maganar farfaɗo da tattalin arziki duk da wahalolin da ƙasa da ƙasa duniya gaba ɗaya aka fuskanta na COVID-19, kuma ya samu 'yan Najeriya sama da miliyan 30 da wani abu wanda aka yi wa alluran nan ta rigakafi. Shi yana ganin ya yi rawar gani domin abun a zahiri yake saɓanin kai abin da kake ganin cewa bai wani kataɓus ba ko?
Ai, ba wani kaɗai ba ne, 'yan Najeriya ne da dama za su ba da wannan batu. 'Yan Najeriya sun san dai yadda suka shiga ha'ulayi wa ha'ulayi, da dama 'yan Najeriya ba sa iya cikakken samun cin abinci mai lafiya guda biyu ma ballantana guda uku dai kenan. Sannan na biyu, ƙasar nan dai ka san yadda harkar tsaro dai ta riguje, yanzu daga unguwar ku zuwa wata unguwar ma tsaro kake ka tafi. Wannan allura ta COVID da yake magana taimako ne wata ƙasashe suka bayar, ba wai Najeriya ce ta fito da allura ba, ko wata ci gaba da kawo tsari da za a kare 'yan Najeriya. Waɗannan ba wani abu ne da za ka ce wai za ka kawo ka yi
Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. To yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku rahoto na musamman akan matsayin sarakunan gargajiya a kundin tsarin mulkin Najeriya, wanda Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa mana.
Duk da rashin samun gurbi ko matsayi a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya ga sarakunan gargajiya na Najeriya, sarakunan na ci gaba da bayar da gagarumar gudunmuwa musamman wajen haɗa kan al'umma a Najeriya. Masana harkokin kundin tsarin mulkin ƙasa da masu sharhi akan al'amuran yau da kullum a Najeriya na ganin akwai koma baya sosai idan har ya kasance sarakunan ba a san da su ba a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya. Abdulkadir Shehu na Funtuwa mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a Najeriya ya ce kamata yayi gwamnatin Najeriya ta hanzarta yin wani abu akan wannan al'amari bisa la'akari da irin rawar da sarakunan ke takawa wajen ci gaban ƙasa.
Wanda zai ce akan wannan abu gaskiya ya kamata gwamnati tarayya su hanzarta su wani abu game da sarakunan ƙasarmu akan irin abinda ake wasu ko ku irin rashin bada wasu sasu a cikin kundin mulkin ƙasar nan saboda irin gudunmuwar suke bayarwa a ƙasar nan ya wuce misali. A yanzu haka ɗin in ana neman zaman lafiya ne in ana neman kudin abinda ake neman yanzu a ƙasar nan sai haɗa da sarakuna. To ba ga dalilin zai sa a ce sarakunan nan an bar su haka nan ba tare da an sa su a cikin kundin tsarin ƙasar nan ba a ba su muhimmin rawa za su dinga taka a cikin harkokin yau da kullum.
Na'am, akwai masu hasashen barin su haka din zai fi saboda a ƙara kare musu mutuncinsu. Me za ka ce ga masu wannan ra'ayi?
Ai mutunci to ai mutunci ke nan za a ƙara musu ai ba wani rigiya za a yi ba ko ba ko za a ce za a nema sakanta su mani mutunci ke nan za a ƙara musu aka sa zuwa cikin kunnin tsamin ƙasar saboda yanzu nan da na ce duk abin da ya faru a ƙasar nan duk wani abu da aka gani zai kawo tashi hankali sai an haɗa da su. Su za su kira al'umma su suka sa abin da ke faruwa ga talakawa da talakawansu har gobe duk tsari irin na da ake gani kamar an manta da shi har yanzu suna nan sarakunan nan su suke yi kuma tsarin da aka ce basaraki yana ƙarƙashin shugaban ƙaramar hukuma aga ai ba daidai ba ne saboda haka nan ya kamata a sake tsari a sa su a cikin kundin tsarin ƙasar nan.
Na'am, wato kana ga wannan ita ne babban mafita gare su kenan.
Eh kwarai babban mafita ne kan dole a san da su ko wanda ke an san da su din sosai suna taka rawar gani a duk harkokin da ake a ƙasar nan da ko taro za a yi na wani zaman lafiya da wani abu ga shugaban ƙasa har gwamna a duk ƙasar nan su za a fara kira a nemi shawararsu.
Na'am, to amma ba ku ga kaman sa su a kundin tsarin mulkin kaman zai takaita musu aikin da suke yi yanzu tunda za a ce kila su kula da wuri kaza kawai yanzu kuma ko ina suna shiga ma?
Ai abin ne ya kamata kenan a ce ko ina suna nan tunda yanzu ha ga yanzu ko da wani abu ya tashi ba in fa za ka ce ba sarki ya ce ga abin da ya ce ko ku ga abin da ya aika ko aika ya aka ce a ba wannan abin fa za a bar saboda haka nan ya kamata a ce an sa su a duk komai na ƙasar nan da za su ba da shawara da kuma suna bayarwa kuma su ƙara badawa sosai ta yadda ake zato.
Kana da wata shawara ta musamman ga su sarakunan nan?
Shawara na musamman da ya shi ga sarakunan nan da yake a gaskiya da yawa da sarakunan ƙasar nan su rage mutuncinsu kuma suna kare mutuncinsu da kare suna kare masarautarsu amma a gaskiya ana samun rauni ga waɗansu masu sa baki a harkokin siyasa saboda ga harkar siyasa ya kunno kai. Shawara na ga iyayenmu iyayen ƙasa shine su nisanci kansu a harkar siyasar nan kowa nasu ne duk yayansu ne sai dai su dinga ba da shawara.
Tuni dai sarakunan suka fara ɗaukar matakin tuntuɓar gwamnatin Najeriya akan wannan al'amari mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora a jihar Naija Alhaji Muhammadu Barau Ma'azu na biyu wanda kwanan nan ya kammala rangadin ziyarar wasu manyan sarakunan Najeriya a ciki har da na Kano da kuma Zaria ya ce sun fara tattaunawa akan wannan al'amari.
Lallai mun tattauna da wasu sarakuna sosai akan irin wannan domin akwai abubuwa da dama da ake ana barin sarakuna baya a kai wanda kuma sarakunan nan suke da jama'a suke da al'umma mutane tare da su mutane sun fi samun kusanci da su bisa ga ko wasu jami'an wasu mayan yan gwamnati wanda ke cewa mun tattauna yadda za mu zo a yi sabon tsari mu aika ma gwamnati su gani su duba su gani in abin da ya dace da muka faɗi ya yi daidai su implementin shi.
Masani akan kundin tsarin mulkin Najeriya lauya mai zaman kansa a jihar Niger Barista Bala Ibrahim Zuru ya ce a mahangarsu rashin sanya sarakunan a cikin kundin tsarin mulkin ƙasa ba ƙaramar matsala ba ce.
rashin zamantowa matsayin sarakuna na gargajiya, rashin samun hurumi a cikin kundin tsarin mulki na Najeriya ba karamin cikas ya kawo musu ba da ma al'amuransu. Saboda haka a matsayina na masani akan shari'a, ina ba da shawaran da cewa ya kamata 'yan majalisu waɗanda ke da daman gyare-gyare na kundin tsarin mulki su yi tanadi wanda zai zamanto ya ba sarakuna dama na participating a kan wasu abubuwa na yau da kullum da ya shahi ƙasa gaba ɗaya. In kai la'akari za a ga ba wanda ke kusa da jama'a, musamman a Najeriya ba wanda ke kusa da jama'a kamar sarakuna, musamman a karkara. In ka dubi tiers of government da muke da executive, legislature da judiciary, duk waɗanda za a ga sun taru ne a cities, yes, a birane, amma waɗanda ke kusa da talakawa a karkara su ne sarakuna. Saboda haka ya kamata a ce a cikin constitution Najeriya suna da wani gurbi wanda constitution ta san da su zai ƙara musu ƙwarin gwiwa akan tallafa ma gwamnati, musamman kaga halin da ake ciki na insecurity,
wato tsaro,
taɓarɓarewan tsaro. Sarakuna na role da za su yi play,
suna da rawar takawa
ko in ce ma sun taka rawar gani, saboda sarakuna su ne ke da daman kula da ko da baƙo ne ya shigo wanda ba a yarda da shi ba a gari kafin duk gwamnati ta sani.
Mai martaba sarkin Sudan na Kwantagorar Alhaji Muhammadu Barau Ma'az na biyu, wanda yake zantawa da manema labarai albarkacin cikarsa shekara ɗaya akan gadon karagar mulkin masarautar Kwantagorar, ya ce suna da kyakkyawar alaka da gwamnati da kuma sauran masu ruwa da tsaki a ƙoƙarin shawo kan matsalar rashin tsaro da ta'addabi jama'a.
Yawwa, alhamdulillahi da haɗin gwiwar da muke samu na gwamnati da kuma sauran mutanen al'ummar ƙasana da 'yan banga da 'yan sanda, akwai kyakkyawan fahimta tsakaninmu wanda ke cewa muna samun sauƙi a duk lokacin da aka irin wannan abu ya faru. Muka ɗauki waya muka kira ko kuma muka sanar da su hukumomin tsaro, to sukan ba mu gudunmawa sosai wanda ke cewa ana samun sauƙi.
Sun hakimai wajen ɗaukar mataki na sa ido da sauransu, akwai wasu abubuwa da kuke gaya musu?
Muna kiran su kowane lokaci, ana meeting da su, akwai security meeting da ake ana kiran su, duk abin da kai a faɗakar da su a ce to mun san dai ba mu da sojoji ko 'yan sanda tare da mu, amma da kun samu kun ji labarin cewa wayannan mutanen suna zuwa, to ku sanar da mu da sauri domin mu sanar da hukuma mafi kusa.
Amma kawo yanzu ka gamsu da cigaban da aka samu a bangaren tsaro din?
Alhamdulillah, ana samu kwamfiyatu irin wancan lokacin, ana samun sauki sosai ba kaman yanda na zo na tarar da shi harkar tsaron ba.
Gurbi a kundin tsarin mulki ko kuma rashin gurbin, sarakunan Najeriya na ci gaba da iya ƙoƙarinsu wajen yi ma al'ummominsu hidima. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida da Batsari, yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
A Theatre de Châtelet a ƙasar Faransa a birnin Paris aka gudanar da karo na 66 na Ballon d'Or, cewa da karrama 'yan wasa mafi ƙwazo a wannan shekara ta ƙwallon ƙafa ta 2022, kuma ɗan wasan ƙasar Faransa ɗan shekaru 34 da haihuwa ne da ke buga club ɗin Real de Madrid ta ƙasar Spain tun shekara 2009 ya lashe wannan Ballon d'Or na France Football na wannan shekara ta bana, Zinedine Zidane, wanda ya lashe wannan Ballon d'Or a shekara ta 1998 ne ya bayyana sunan wanda ya lashe Ballon d'Or na wannan shekara ta 2022 ta bana, inda daga bisani wurin ya barke da kowa murna.
Le vainqueur du Ballon d'Or 2022 et je suis ravi de cette récompense, c'est pour toi Karim Benzema. Karim Benzema, c'était le favori de tous les pronostics.
A daidai lokacin da yake karɓar Ballon d'Or na France Football din, Karim Benzema yana mai cewa:
Bonsoir à tous, de voir ça devant moi, c'est une fierté. Je repense à quand j'étais petit.
Barka ku da warhaka, wannan abin murna ne kuma yana nuna cewa mafalakina na yarinta ya zama gaskiya, abin da ke nuna irin jan aiki da na yi ba tare da sakin tazara ko guda ba, saboda na yi koyi da Zizu da Ronaldo.
De la motivation, car j'ai eu deux modèles dans ma vie, Zizu et Ronaldo.
Karin Benzema dai da ke kasancewa wanda ya samu wannan tukuci na biyar dan kasar Faransa, kuma mai mafi yawan shekaru fiye da duk waɗanda suka samu wannan tukuci a can baya. Wanda ya zo na biyu shine Sadio Mane dan kasar Senegal, sai Kevin De Bruyne dan kasar Belgium na uku, yayin da Lewandowski dan kasar Poland ya zaka na hudu. Bangaren mata, yar kwallon kafa ta kasar Spain da ke buga club din Barcelona Alexia Putellas ce ta sake mayar da gani lashe Ballon d'Or na wannan shekara na mata, bayan wanda ta lashe a shekara da ta gabata ta bara. Shi kuma tsaron gida na club din Real Madrid dan kasar Belgium Thibaut Courtois ne ya samu tukuicin yashin na mafi kwarewa a wajen tsare gida na duniya na wannan shekara ta 2022. Sai Robert Lewandowski shine ya samu tukuicin Gerd Müller na dan wasa mabicin kwallaye a duniya a fannin kwallon kafa a shekara ta 2022. A bangaren Sadio Mane dan kasar Senegal ya samu tukuicin Socrates na dan wasa mabicin bada tallafi ta fannin wasanni don bunkasa rayuwar al'umma. A dai wannan shekara ta bana ce aka kirkiro da wannan tukuici na Socrates. Shiko Gavi dan kasar Spain dan shekaru 18 da haihuwa da ke buga club din Barcelona shine ya lashe kamben kupa na matashi wanda ya fi kwazo a shekara ta 2022 a bangaren kwallon kafa gaban Eduardo Camavinga na Real Madrid dan kasar Faransa, sai Jamal Musiala da ke buga ma Bayern Munich da kasar Jamus. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To ba da yanzu ga Maryam da labarai a takaice.
Dakaran Rasha sun kai hare-hare ta sama kan garuruwan Ukraine da yawa a yau Talata, ciki har da cibiyoyin samar da makamashi. Kyrylla Tymoshenko, mataimakin shugaban ayyukan fadar shugaba Volodymyr Zelensky, ya ce hare-hare uku sun shafi wata cibiyar samar da wutar lantarki a birnin Kyiv. Sama da kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama 40 ne suka yi kira ga hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta kira taron gaggawa domin tattaunawa akan yadda gwamnatin Iran ke murƙushe masu zanga-zanga. Sanarwar da aka fidda a jiya Litinin ta bayyana damuwa akan yadda Jamhuriyar ta Musulunci ke amfani da ƙarfi wajen daƙile zanga-zangar da ake yi a faɗin ƙasar, saboda mai da martani akan mutuwar Masa Amini a shekara 22. Amini ta rasu ne a watan da ya gabata a yayin da take tsare a hannun jami'an 'yan sandan da'a a birnin Tehran, saboda bata sanya hijabi yadda ya kamata ba. Ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun ce hujjoji sun nuna yadda jami'an tsaro ke harba harsashi akan masu zanga-zangar da waɗanda ke wurin, ciki har da ƙananan yara. Ba a san makomar wata shahararriyar 'yar wasan guje-gujen ƙasar Iran ba a yau Talata, bayan da ta fafata a gasar hawan tsauni ta ƙasa da ƙasa da ake yi a Koriya ta Kudu ba tare da sanya hijabi ba kamar yadda gwamnatin ƙasar ta umarta. Elnas Rakabi ta ja hankalin kafafen yaɗa labaran ƙasashen duniya bayan da ta shiga gasar cin kofin ƙasa da ƙasa da ake kira IFSC ta nahiyar Asiya da ake yi a birnin Seoul, inda ta ɗaura gashin kanta maimakon sanya hijabi. Amurka ta faɗi cewa Iran na saba ƙudurin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ta hanyar kaiwa Rasha jiragen saman yaƙi marasa matuƙi. Mataimakin mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Vedant Patel.
To, da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za ku je mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazar Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan daren Baba Yako Makeri ne nake sallama da ku. Allah ya ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Salamu alaikum.